sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba. Da fatan an tashi lafiya. Ita Sulaimaniyar ce tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 14 ga watan Nuwamban 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Ibrahim zai ba mu kanin labarai.
To binta, wani bom ya tashi a wata sananniyar hanyar bi da kafa a birnin Istanbul na kasar Turkiya jiya Lahadi, ya halaka mutane akalla 6. Jami'an gwamnatin Ukraine sun fara tura kayan abinci da ruwa da magunguna zuwa birnin Kherson na kudancin kasar kwanaki 2 da janyewar sojojin Russia. Sannan ƴan jam'iyyar Democrat a Amurka za su zama masu wani ɗan rinjaye a majalisar dattawa lokacin da majalisun dokokin tarayyar kasar za su fara zama a watan Janairu.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa ƙwararru a Najeriya sun yi hasashen cewa akwai yiwuwar a 'yan makonni masu zuwa bankunan ƙasar za su fuskanci cinkoson jama'a da suka adana kuɗaɗe sakamakon tsarin babban bankin ƙasar na sauyin fasalin kuɗi.
So kila a cikin wata ɗaya daga lokacin da aka kaddamar da kuɗin za mu fara ganin wannan abubuwan na mutane su fara garzayowa zuwa banki. Me yiwuwa ne ka je siyan abu a kasuwa, mutum ya ce idan ba sabon kuɗi ka bashi ba, shi ba zai ansa ba.
Za kuma ku ji cewa gwamnatin jihar Kaduna a Najeriya da tallafin asusun tallafawa kananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF ta ce duk yaran da suka bar almajiranci za ta ɗauki nauyin karatunsu. Muna kuma ɗauke da shirin Cike da Gaskiya wanda Sarfilu Hashim Kumel ya shirya kuma zai gabatar. Amma kafin nan, har mu fara shan labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Wani bom ya tashi a wata sananniyar hanyar bi da kafa a birnin Istanbul na kasar Turkiya jiya Lahadi, ya halaka mutane akalla 6, ya kuma raunata wasu gwammai, sannan ya sa mutane shekawa da gudu yayin da wuta kuma ta tashi. Wani faifan bidiyo da aka saka a yanar sadarwa na nuna motocin ɗaukar majinyata da motocin kashe gobara da kuma 'yan sanda a wurin wanda ke layin Istiklal, wanda kan yi cunkus da jama'a musamman ma 'yan yawon buɗe ido da mutanen da ke wajen. Sannan ga jerin shaguna da wuraren cin abinci a gefe. A wani bidiyon kuma ana iya jin wata babbar ƙara, ana kuma ganin wuta yayin da masu tafiya da ƙafa ke ta juyawa suna ta gudu. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya kira tashin bom ɗin wani hari na rashin imani, sannan ya ce za a hukunta waɗanda suka aikata. Baya ga mutane 6 da suka mutu ɗin, Erdogan ya ce wasu kuma 53 sun ji raunuka bisa ga bayanan da ya samu daga gwamnan Istanbul. Jami'an gwamnatin Ukraine jiya Lahadi sun fara tura kayan abinci da ruwa da kuma magunguna zuwa birnin Kherson na kudancin kasar kwanaki 2 bayan da sojojin Ukraine suka shiga headquarter yankin mai matukar tasiri wadda Russia ta kwace a farkon yakin, sannan kuma yanzu ta gudu ta bari. Sama da rubu'i 3 na mazauna birnin Kherson masu yawan 300,000 sun gudu daga birnin, suka bar sauran mutane 75,000 waɗanda suka sha fama da mamayar Russia kafin sojojin Russia suka janye makon jiya, sannan sojojin Ukraine suka kuma fara shigowa. Sojojin mamaya na Russia da 'yan koransu sun yi duk abin da suke iyawa su matukar wahalar da mutanen da suka rage a birnin a tsawon kwanakin da aka yi ta jira. Jira na tsawon makonni, jira kuma na tsawon watanni, a cewar wani hadimin magajin garin Kherson Roman Kolovia a gidan talabijin na kasar. Yan jam'iyyar Democrat a Amurka za su zama masu wani ɗan rinjaye a majalisar dattawa lokacin da majalisun dokokin tarayyar Amurka za su fara zama a watan Janairu. To amma zuwa jiya Lahadi ba a san jam'iyyar da za ta fi tasiri a majalisar wakilai ba, kwanaki 5 bayan zaben da aka yi a makon jiya. 'Yan Republican waɗanda ke da kujeru 211 zuwa yanzu sun sha gaban 'yan Democrat masu kujeru 204 zuwa yanzu a majalisar wakilai, yayin da har yanzu ake ci gaba da jiran sakamakon zaben kujeru 20 a ƙoƙarin kowace daga cikin jam'iyyun biyu na samun rinjaye da kujeru 218 a majalisar mai adadin kujeru 435. Akasarin masu fashin bakin siyasar Amurka na hasashen cewa bayan kammala tantance makomar sauran kujerun da yiwuwar jam'iyyar Republican ta yi rinjaye da dan adadi kalilan kamar 219 haka, ita kuma da makarar ta samu misalin 213, wanda hakan ya yi matukar gaza adadin da shugabannin jam'iyyar Republican suka zaci za su samu a baya.
Tunan ba da jimawa ba Ibrahim zai kamala karshen labaran duniya. Amma kafin nan, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, kwararru a Najeriya sun yi hasashen cewa akwai yiwuwar a 'yan makonni masu zuwa bankunan kasar za su fuskanci cinkoson jama'a da suka adana kudadensu a gida sakamakon tsarin babban bankin kasar na sauyin fasalin kuɗi. Daga Kano ga wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari da ƙarin bayani.
Kimanin makonni uku da suka shuɗe ne babban bankin Najeriya CBN ya sanar da yunkurinsa na sauya fasalin uku daga cikin takardun kuɗaɗen ƙasar, wato naira 200 da naira 500 da kuma naira 1,000. A tsakiyar watan gobe na Disamba ne ake sa ran shugaba Muhammadu Buhari zai kaddamar da sabbin takardun, inda za a ci gaba da amfani da su kafaɗa da kafaɗa da tsaffin takardun zuwa ƙarshen watan Janairun baɗi. Sabanin yadda aka yi hasashe, zuwa yanzu bankunan kasuwanci a sassan Najeriya sun ci gaba da kasancewa yadda suka saba ba tare da cunkoso ba. Malam Aliyu Wadanas da ke zaman shugaban reshen jihar Kano na cibiyar ƙwararrun ma'aikatan bankuna ta Najeriya ya tabbatar da haka.
Har yanzu dai yadda muke tunanin za mu samu wannan tururuwan, har yanzu ba a fara ba. Ka san kuma mu 'yan Najeriya komai sai lokaci ya ƙure, sannan za ka ga mu muna ta gudu. Ila daga lokacin da shugaban kasa zai kaddamar da wannan kuɗin zuwa tsakiyar January, ka bada wata ɗaya, tunda sati 6 ne ake tunanin gabaki ɗaya a kammala komai. So kila a cikin wata ɗaya daga lokacin da aka kaddamar da kuɗin za mu fara ganin wannan abubuwan na mutane su fara garzayowa zuwa banki. Me yiwuwa ne ka je siyan abu a kasuwa, mutum ya ce idan ba sabon kuɗi ka bashi ba, shi ba zai ansa ba, saboda yana tunanin wahalan da zai je ya ɗauka ya kai banki, da lokacin kuma kila akwai cinkoso. Kuma sannan wasu ma za su iya zuwa su ɗauki wannan damar, wanda kuma babban banki ya hana su kula da cewa wani baya so ya je banki, sai su ce to idan kana da misalin 1,000 idan ka kawo zan baka 900, ni zan je in yi wannan wahalar in je banki.
Baya ga bankuna, an yi tsammanin cewa za a rinka ganin jerin gwanan mutane a ƙananan cibiyoyin karɓa da biyan kuɗaɗe na zamani da ake wa lakabi da POS. Sanadiyar waccan sanarwa ta sauya takardun kuɗi na naira. Amma Malam Abdulkarim Sani na cibiyar POS ta Bello Kano da ke Zoo Road a Kano na cewa
a baki dai haka zaka ji mutane suna ta magana, amma dai har yanzu mu a zahiri ba mu ga irin wayannan din mutanen ba. Karuwar sa kadan ne akan yanda irin wayanda suke zuwa da fasita, tunda har yanzu complain din da mutane suke yi majority su yawanci ma dai kudin ne dai da babu su a hannunsu sosai.
Amma mai yiwuwa ne hakan baya rasa nasaba da yadda wasu daga cikin masu kudi a hannu suka karkata akalansu wajen amfanin gona a ƙauyuka da garuruwa a sassan Najeriya, musamman yankin arewacin ƙasar.
Cinikayya ta canja, kuma baƙi ne suke sayan duk irin launin kayan amfanin gona. Wannan mu muke nomawa shine suke bin mutane har gona suke sayan kayan. Kuɗi a bahu ake zuwa da yi ake biya, ba a banki ba, a bahu fa zaka ga kuɗi an ɗauro shi har fiya yake. Fiya kuɗi ka ga kaman sabo ne amma ya dade, yana wata ƙura. To saboda haka kaga wannan ba daga banki ya fito ba, sakamakon wannan canji da shugaban ƙasa zai yi mu a tunaninmu ba. To shine aka fito da kuɗin kasuwa kuma ta canja yanda ba ka tsammani. Farahin ya ƙaru na duk abin da ake siya, daga kan riɗi zuwa soko zuwa kan gero da dawa da kuma shinkafa, farahinsu ya canja tunda da gudu ake siyan kayan.
Alhaji Ali Yunus ɗan Dutse kenan shugaban kungiyar manoma da masu sayar da amfanin gona ta Amana a jihar Jigawa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla, an gaishe ka Mahmud Ibrahim Kwari. Yanzu kuna tare ne da sashen Hausa kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim da ƙarshen labaran duniya.
Wato Binta, kotun juyin juya halin Iran ta yanke hukuncin kisa ma wani mai zanga-zangar kin jinin gwamnati, sannan ta yanke hukuncin ɗauri ga wasu biyar, a cewar kafafen yaɗa labaran gwamnati jiya Lahadi, yayin da ake ci gaba da zanga-zanga a ƙasar. Da alamar wannan ne hukuncin kisa na farko tun bayan da aka kama wasu mutane saboda shiga wannan zanga-zangar, wadda ta game fadin Iran cikin makonnin da suka gabata, ta neman a kawo ƙarshen mulki bisa tsarin addini. Mizan, wani shafin yanar sadarwa mai alaka da ɓangaren shari'ar Iran, ya ce yanke hukuncin kisan ya biyo bayan tuhumar masu zanga-zangar da banka ma wani gidan gwamnati wuta. An yanke ma mutane biyar ɗin hukuncin ɗauri kama daga shekaru biyar zuwa goma bisa zargin yin zagon ƙasa ga tsaron ƙasa da kuma tayar da fitina. A ƙarshe, a Amurka, jami'an sashen sufuri sun je Dallas jiya Lahadi, inda suke binciken musabbabin karan da wasu jirage biyu na tarihi suka yi a sararin sama yayin wani shawagin burgewa wanda ya yi sanadin mutuwar mutane shida. Jirgin lugudan bama-bamai na lokacin yaƙin duniya na biyu da kuma wani jirgin yaƙi sun ci karo suka kuma rikito ƙasa cikin dunkulen wuta shekaran jiya Asabar a wani harabar muhimmin sashi na filin jirgin saman Dallas mai cike da ciyayi mai tazarar kilomita 16 daga tsakiyar birnin. Kenan wannan hatsarin ya faru shekaru uku da faduwar wani jirgin lugudan bama-bamai a Connecticut wanda ya yi sanadin mutuwar mutane 7, yayin da ake kuma ci gaba da nuna damuwa kan hadarin da ke tattare da yin shawagin burgewa da tsaffin jiragen yaƙi.
Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Na Najeriya, inda gwamnatin jihar Kaduna ta ce duk yaran da suka bar almajiranci za ta dauki nauyin karatunsu, sannan asusun tallafin kananan yara na Majalisar Dinkin Duniya wato UNICEF zai dauki nauyin biyan su 10,000 duk wata don kara karfafa musu gwiwa. Wakilin muryar Amurka da ke Kaduna, Isa Lawal Ikra, ya aika mana da rahoton.
A lokacin zaman gida na kullun korona ne dai wasu jihohin Najeriya suka dawo da almajirai sama da 10,000 zuwa Kaduna, wanda gwamnatin jihar Kaduna ta maida su gidajensu tare da baiwa iyayensu umarni na ganin an saka su a makarantun zamani. Kwamishiniyar mata da walwalar al'umma ta jihar Kaduna, Hajiya Hafsat Muhammad Baba, ta ce almajiran da basu koma almajirancin ba suna da wani tagomashi.
To wannan tsarin gaskiya mun fito da shi ne saboda muna da kididdigar da muka dauka lokacin COVID. To yanzu kuma bayan COVID sai muka sake koma muga shin yaran nan suna gida ko ba sa gida, sai muka ga cewa yawancin su duk sun koma almajiranci a wani surare. So wa'anda muka tara a gida wajen 2,600 da yan kai, to shine sai muka ce to me za a iya musu. Gwamnatin jihar Kaduna dama akwai ilimi kyauta, sai mai girma gwamnati to a maida su makaranta, sai masu yin katin dan kasa kuma su yi musu kati. To sannan kuma kowane karshen wata su UNICEF sun ce za su ba su 5,000. Idan suka ga yanda tafiya ana samun galaba wannan abun, to za su kara musu zuwa 10,000, wanda zai rike su kuma zai sa su koma makaranta kuma zai taimaki iyayensu. To muna fata cewa yaran da suka bar gida za su dawo domin su daina barace-barace akan hanya.
Malam Tahir Umar Tahir shine shugaban hukumar kula da harkokin addini ta jihar Kaduna, kuma ya ja hankalin iyayen yara.
Lallai karatun Alkur'ani mai girma wajibi ne, amma wajibi ne mu gane cewa barace-baracen da yaran nan suke yi ya saba mu shari'a. Mu daina amfani da san ranmu, mu ki goyon bayan abin da ya kamata. Mu saki ƴan ƙananan yara shekara 3-4 a titi suna fara da sunan suna karatun Alkur'ani. Ya zama wajibinmu mu ba da goyon baya ma abin da gwamnati ke yi domin fitar da waɗannan yara daga wannan hali da suke ciki.
To koyaya malamai da iyaye da kuma almajiran da wannan tsari ya shafa suka ji?
Sunana Sheikh Adamu Shukura Kawu, ina da tsangaya ne wanda muka zo da yara. Insha Allah, dama abinda muke da guri kenan su ci gaba da karatun boko da karatun addini, don duk kowane ya zan wajibi ne a samu a yi wannan saboda addini, wannan kuma saboda sana'a.
Sunana Malam Muhammad mai almajirai Kwaru Badrawa. To alhamdulillah, wannan tsari ya yi kyau sosai, kuma tunda Allah sa aka ce almajirai su shigo ciki a tallafa musu, to wannan insha Allah alhamdulillah muna godiya. sosai.
Sunana Muhammad Musa. Na ji daɗi sosai matuƙa, kuma ina so na girma in taimaka ma iyaye na da gwamnati da al'ummar Annabi.
Sunana Khadija Ibrahim, maman Muhammad Bashir. Alhamdulillah, gaskiya wannan abu yayi daidai, yayi kyau. Za mu sa su makaranta, makaranta ma mai kyau, mai musu tufafi da littattafai diyan da ya kamata in Allah ya yarda.
Bayan tantance ragowar almajiran da basu koma almajirancin ba duk da tafiyar corona, ana sa ran asusun tallafawa kananan yara na Majalisar Dinkin Duniya wato UNICEF zai fara biyan ɗaliban naira 10,000 duk ƙarshen wata daga ƙarshen wannan wata na Nuwamba da muke ciki. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoton. Masu sauraro ka da amanta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan nitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashanmu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com, muryaamurka.com ko kuma sashen hausa.com don samun labarai da dumdumansu. Yanzu sai ku daɗa gyara zama don ku saurari shirin Ciki da Gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro, barkan mu da shirin Ciki da Gaskiya da kanka. Abubuwan da suka faru daga korafin jama'a na zargin aikata ba daidai ba, dan mun kado a tabbatar da adalci. A yau za ku ji cewa kungiyar masu wannan kaya ta Najeriya ta zargi hukumar yaki da fasikofir da rufa rufa a wannan kaya. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumer. A sabon shirin za mu ji korafin kungiyar masu gwanjan kaya ta Najeriya da ke zargin hukumar yaƙi da fasikofiri wato custom da rufa-rufa a lamuran gwanjan kaya da ta kwace musamman ma motoci. Shugaban kungiyar masu gwanjan Alhaji Musa Kura Abubakar ya kawo hotunan wasu motoci da ya ce lafiyayyu ne, amma aka sayar da su kan kuɗi ƙalilan ga masu uwa a murhu a hukumar. Alhaji Musa ya ƙara da cewa duk da suna da rajista da hukumar, amma ba ta dama da su sai ta gayyato wasu na daban su saye motocin kan kuɗin da ba su taka kara sun karya ba. Da hakan ya ce babban zagon ƙasa ne ga tattalin arzikin Najeriya.
Sunana Alhaji Musa Kura Abubakar, ni ne shugaban yan gwanjo na ƙasa baki ɗaya. Mu takardu ne muka ga suna ta sayarwa a kan cewa wai suna sai da scraps. To kuma shi gwanjo,
wato scrap kayan da suka riga suka daina aiki, rubewa ne ba ko?
Suka ɗanɗance, suka riɗe, ba za a yi amfani da su ba sai dai a yanka. Asara kamar yadda suka faɗa a cikin takardunsu. Sannan akai inda za a malkwaɗa shi a sake yin wani abu daban da shi. To amma maganan ba haka take ba. Gaskiyar magana shi ne motoci ne ake sayarwa masu kyau, kuma ana cutar da jama'a, ana cutar da gwamnatin ƙasar nan. Sai a ɗauki mota da ta yi, in ka za ka sa ta, mu za mu sayar da ita, aka ba mu haƙƙin sayar da ita. Za mu iya sayar da ita a miliyoyi, amma sai a ba da ita a 10,000. Kuma sannan sai a je a kai su kasuwa, kuma ana saida su. To kuma maimakon kuɗin da zai shiga aljihun gwamnati sai dinga shiga aljihun wasu mutane.
Amma ina ga takardun da kuka gani, an ce ana wayannan motocin sun rube ne, gwamnati ita ko hukuma ta fidda su a matsayin watakila sai dai a balli wasu sassan jikinsu a yi wani aiki, ko ba mamaki in ma ƙarfe ne a sake sarrafa shi ta wani abu daban.
To a ji a nuna ma jama'a mana, ai ba layin bata ba ne.
Na mana dai a takaice, Alhaji Musa, menene kuke zargi kai tsaye yake faruwa? Kuna so ku ce ana yin abin da bai dace ba ne?
Eh, ba muna cewa ba ne, muna da takardu a hannunmu da ya nuna ana yin abin da bai dace ba. In ka ce muna zargi, to kaga ba mu da wani hujja. To amma a wannan maganar da muke muna da hujja ga takardu nan a hannunmu.
Ba mu misalai.
Misalai kamar inda aka ɗauki kamfani ɗaya aka bata mota 338 akan ₦1,380,000. Sannan aka ɗauki wata mota a wata takarda, kuma aka ba wata kamfani mota 53 akan ₦530,000. Ya kama kowace mota 10,000. Ko keke napep za ka sayar, tsohon keke napep dai ba za ka sayar ita 10,000 ba. Ko garwanta ne, mu shi ne hujjarmu. Kuma abin da muke cewa, an ce ba za a yi domin ba, kuma an karɓi kuɗaɗenmu naira 5,500 na registration. Kuɗin da aka karɓa na menene? na farko kenan. Na biyu, mu duk kayan da suka sayar da shi a wannan farashin mun yi alƙawari in aka bamu zamu sayar da shi, zamu rubanta kuɗin sai ya kai kashi 10 ko sama da haka akan yadda suka sayar da shi.
Wato mana in 10,000 ne ko za ku ba da 100,000 ko da 20,000 haka?
Sama da haka ma. Tunda ai mu a fili za mu yi, jama'a ne za mu gayyato kowa ya zo ya taya. Sai an kai makoli sannan za so su su gaya mana wani hanya suke bi da suke ba da waɗannan takardun a waɗannan kuɗaɗen. Wace hanya suke bi? Kuma waye yawa kayan kiyasi? Mun dai san ma'aikatar ayyuka duk inda za a yi wanzu. Isa take zuwa ta yi wa kayan kuɗi sannan kuma sai an je an kai wa brief for public procurement ta san za a yi wannan harkar sannan za a yi harkar. To muna so mu sani su da yawunwa suke waɗannan wannan kayan da suke sayarwa kuma waye ya je wa kayan kuɗi shine muke so mu sani.
Akwai wani committee da ita hukumar custom ta kafa ƙarƙashin shi Kanar Ahmed Ali tunda ya zo wanda zai na kula da irin waɗannan abubuwan duk abin da za a yi ya zama yana kan ƙa'ida haka hukumar ta faɗa.
To wannan kwamitin ne ta ba da waɗannan kayayyakin ita wannan kwamitin ta Ahmed Ali in ita ce da wannan kwamitin da ya naɗa take irin wannan almundana shi ke nan mu sai ta zo ta ba don mu muna da
shi alhaji musa ka kira fa almundana cikin maganan
eh kwarai kuwa kuma ina kanta ba zan canja ba almundana in baka ji ni da kyau baka ji ni.
Ahmed Ali mutumin da ake cewa mutum ne mai gaskiya ainihin ma shi yasa shugaban Muhammadu Buhari ya tura shi wannan hukumar.
To kuma dai wannan wannan ni in shi baban ƙasa shugaban Muhammadu Buhari ya ji abin da nake faɗa in ya ga abin da ya tura Ahmed Ali ya je can ya je yake nan to kuma wannan kaga mu ba mu da wani magana amma dai mun san ba abin ka'ida kuma mu ga takarduna a hannunmu abin da muke so a zo a ƙaryata waɗannan takardu.
Alhaji Musa mu dawo mu shiga waɗannan maganganun ku ɗan gwanzo ne kuma kun ce kun yi rajista da wannan hukumar.
Eh muna da
shin ba ta hulɗa da ku ne?
Ca ce ba za ta hulɗa da mu ba amma ba a ba mu dalili ba amma an karɓi kuɗaɗenmu naira 5,500 mun biya a Wema Bank sun ba mu account number suka ce mu zo mu yi rajista da su kuma duk membobinmu da suka yi rajista suka je suka biya wannan kuɗin sun kai tela ɗin custom kuma an ba su receipt. Kuma rasitan nan da tailor ɗin suna nan in sun ga dama su zo su musa amma dai sun karɓi kuɗaɗenmu kuma akan rijista kuma ni.
Hukumar Kwastam ta bakin muƙaddashin kakakinta Abdullahi Aliyu Mai Wada ta yi watsi da zargin da zayyana cewa motocin da 'yan gwanzon ke magana matattu ne da akan murƙushe su don sake sarrafa ƙarfinsu.
Da farko zan fara bayani akan cewa ina mamakin yanda suke zuwa daga gidan wannan jarida zuwa wannan jarida daga gidan wannan jarida zuwa wannan jarida akan bincike akan al'amura yadda muke tafiyar da gwanjan kayayyaki da aka kama ko gwanjan kayayyaki da aka suka shiga abin da ake kira turanci overtime ko kuma kayayyaki ma namu mu kanmu na kanmu because mu ma muna da motoci namu wanda suke na customs wanda muke gwanjan su. Farko za su duba cewa kayakin nan ba zuwa ake da kuma abinda Bature yake cewa tea party ba zuwa ake cikin wasa ake samu su ba wanda suke zuwa su kamo kayan nan ana kashe su ana salwantar da rayuwarsu wa'ansu suna rasa lafiyarsu. Yanzu a cikin 'yan satuttukan nan mun samu yara ma'aikatanmu kusan guda 2 ko 3 da aka kashe an kashe wani a Katsina an kashe wani a Zamfara so su ba damuwansu da wahalar da ake kamuwa sai matsalar ya ake ana gwanjansu. So da farko abin da nake so nuna musu shi wa tunda Colonel Hamid Ibrahim Ali retired ya zo ya karbi ragamancin wannan hukuma a shekara ta 2015 mutum ne wanda aka sani akan ka'ida. Farko abin da zai fara tambaya me doka ta ce a kaza idan aka ce ga abin da doka ta ce zai cito abin da doka ta ce. Abin da ya zo farko da ya zo a kan kayakin nan da suke shiga overtime ko CGO abin da ya fara yi shine ya introducing abin da ake kira e-auction. E-auction platform ne da ba a taɓa yin irin shi a hukumar custom ba ko a Najeriya gaba daya wanda duk wani ɗan Najeriya yana da dama da zai je in dai shekarar su 18 yana biyan haraji wannan ka'idojin ya cika su sannan ba custom bane shi sannan kuma ba ɗan uwan wani custom bane ba shi. zai iya zuwa da kwai portal yana na website dinmu app.trade.gov.ng. Idan ka shiga zaka ga ma motocin da aka yi gwanjen su daga lokacin da aka fara wannan abun zuwa yau. Suna nan suna ciki a ciki zaka ga hotunan su da kuɗin da aka sa musu da komai. So mun yi wannan ya kawo wannan ka'ida da wannan tsari. So duk wani dan Najeriya dama da zai fa'idanta da wannan abu. To yanzu da a ce dan auctioneer da kuma kowane dan Najeriya ya samu dama wani yafi kai kanka zaka bani ansa kace a ba dan Najeriya dama kowa ya you bid da kowa abin da ke kira bidding ban san yanda zan fade shi da Hausa ba wannan bidding din zaka je ka yi duk wanda ya zama highest bidder at the end za a turo ma email a gani ga inda mota take ka je ka dauka na farko kenan na biyu motocin da suke magana akan su da kwai motoci da muke kira scraps scraps shine motocin da sun riga sun zama kamar sun tashi aiki so yanzu idan ka dauko su ka je ka sayar ma wani masu kuma daukan kayan hannu ya ake cewa kayan fasakauri suka zo suka kara karban wannan motocin suka gyara suka dinga diba shinkafa ko dibar wiwi ko dibar makamai a ciki so abinda a tunani da kuma duba bisa ka'idar doka abinda ya kawo shine sai aka ce to so wa'innan motoci da suke scrap abinda ya kamata a yi musu shine a samu kamfani wanda aka sani yana da abinda ake kira reputation na wanda suke melting karfi a dawo da shi a amfani da shi abu da kuma abinda muke kira material reuse a sake su ko recycling sorry mas recycling ne wannan so ake amfani da wannan abubuwa ai amfani da su zo su daddatsa motocin nan ko a cikin wannan sun ma zaman mana kaman nuisance a cikin dukkan kaje customs in kaje da kanka idanuwanka wannan yake da suna office na customs dake kasan za ga motocin ga sunan azibi so za a daddatsa su sai ai amfani da su ai recycling din su ai wani abu da su a su kara sarrafa karafunan ai wani abu da su so wa'annan sune scrap
Sauraro za mu jabirki a nan, amma za mu kawo muku ci gaban wannan shirin idan Allah ya kai mako mai zuwa. A madadin abokin aiki na Nasir Adamu Elifaya, Nisar Fila Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
Madalla an gaishe ka Sir Fila Hashin Gumel. Masu sauraro yanzu kuma sai labarai a takaice.
Wani bom ya tashi a wata sanadiyar hanyar bi da kafa a birnin Istanbul na kasar Turkiya jiya Lahadi ya halaka mutane akalla shida ya kuma raunata wasu gwammai sannan ya sa mutane shekawa da gudu yayin da wuta kuma ta tashi. Wani faifan bidiyo da aka saka a yanar sadarwa na nuna motocin daukar majinyata da motocin kashe gobara da kuma yan sanda a wurin wanda ke layin Istiklal wanda kan yi cunkus da jama'a musamman ma yan yawon bude ido da mutanen da ke wajen sannan ga jerin shaguna da wuraren cin abinci a gefe. A wani bidiyon kuma ana iya jin wata babbar kara ana kuma ganin wuta yayin da masu tafiya da kafa ke ta juyawa suna ta gudu. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya kira tashin bom din wani hari na rashin imani sannan ya ce za a hukunta waɗanda suka aikata. Jami'an gwamnatin Ukraine jiya Lahadi sun fara tura kayan abinci da ruwa da kuma magunguna zuwa birnin Kherson na kudancin ƙasar kwanaki biyu bayan da sojojin Ukraine suka shiga headquarter yankin mai matukar tasiri wadda Rasha ta kwace a farkon yakin sannan kuma yanzu ta gudu ta bari. Sama da rubu'i uku na mazauna birnin Kherson masu yawan 300,000 sun gudu daga birnin suka bar sauran mutane 75,000 waɗanda suka sha fama da mamayar Rasha kafin sojojin Rasha suka janye makon jiya sannan sojojin Ukraine suka kuma fara shigowa. Yan jam'iyyar Democrat a Amurka za su zama masu wani ɗan rinjaye a majalisar dattawa lokacin da majalisun dokokin tarayyar Amurka za su fara zama a watan Janairu. To amma zuwa jiya Lahadi ba a san jam'iyyar da za ta fi tasiri a majalisar wakilai ba kwanaki biyar bayan zaben da aka yi a makon jiya.
To masu sauraro anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma jima kaɗan da hantsi za mu sake dawowa da wasu sabbin shirye-shirye da ƙarfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da injiniya mu na yau ne ce taku Binta Suleimani yara nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ku huta lafiya, fa assalam.